بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء بدأ كراتو دمكينا مختصر صحيح البخاري وتو التجريد الصريح لجامع لجابنا لاحاديث الجامع الصحيح نا الزبيدي يو زامو يدرسي نبقين ان شاء الله. زامو تاش عندما نكتوا عن ابي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله اي الاسلام افضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري. امام البخاري يرويته حديث وتوانا حديث إمام البخاري أمس باب يتي باب أي الإسلام أفضل كما يند لفظ يزو حديث أي الإسلام أفضل وتو حديث أرويت لك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ألا يرددش قال يتي قالوا سنتي سوايكنا صحابي أو رواية قلنا منتي فأنت قلنا حدشي أبو موسى الأشعري كنا in kuma an ce kalu to wasu ne daban suka fada amma duk da haka zai iya daukan haddashi ne. Kalu sahabbai sun ce radiyallahu anhum Allah yarda da su suka ce ya rasulullahi ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ladabi wajen kiran sunansa ba sa ce masa ya muhammad kamar yadda qur'ani bai ce masa ya muhammad sai dai ya rasulullahi ko ya nabiyallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أي الإسلام أفضل؟ هنا تنبين سني أي الإسلام أفضل؟ ظاهر إنسا واني مسلم تنيفي تو مسلم تنقدان واني أقداتين أي سنة شقا جمعيني إذن ذا أفضل أشياء ظاهر إنسا سيلنا كما مسلم تنسونا ديوات وانيني دقا تكي يفي كما مسلم تنقاليني عند الدين عند الله الإسلام الدين أولين الله شيني مسلم تش باب واني الدين سيش to anan aka ce an shafe wani abu ne ana nufin ayyu zawil islami afdal aka shafe zawi ayyu zawil islami afdal wato daga cikin masu musulunci maabota musulunci wa yafi wato musulman ake tambaya kenan a cikin musulmi wa yafi kowa daraja kamalan da kamalan imani shi yasa yazo a riwayar muslim ayyul muslimina afdal wata riwaya ta muslim wato wani musulmi ne yafi kaga wannan bamu da iskali a kansa don musulmi ba guda ɗaya bane suna da yawa kuma wani yafi wani imani to ana nufin ayyul islami afdal ma'ana wani musulmi ne yafi daga cikin masu bin musulunci wane ne ɗabi'arsa ta fi kyau wa yafi cikan imani wane ne mai haƙiƙanin imani sai ce man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda musulmi suka kubuta daga harshensa da hannunsa wato wanda musulmi suka kubuta daga sharrin harshen kuma hannunsa baya cutar da musulmi da harshensa baya cutar da musulmi da gabansa wannan musulmin shi yafi kowanne babu zagi babu bakakin maganganu babu ghiba babu bata jama'a babu lalata jama'a da harshe babu cin mutunci babu ba duk wani nau'i na cutarwa na harshe babu shi ba kafurta mutum musulmi babu ainihin bata masa wato mutuncinsa sannan haka nan da hannunsa ya kubuta daga sharrin hannunsa bai kashe shi ba bai buge shi ba bai cutar da shi ba bai zalunce shi da hannunsa ba bai walakanta shi da hannunsa ba wannan shine cikakken musulmi wato cikakken musulmi shine wanda baya cutar da musulmi dan uwansa da wata gaba daga cikin gaban jikinsa ko harshensa ko waninsa idan an samu wannan ɗabi'an ta cutar da musulmi a wurin musulmi to ya zama ba cikakken musulmi ba kar ka cutar da ɗan uwanka da harshenka ko kuma ainihin da wata gaba ta jikinka wannan hadisi mun masa dogon sharhi a darasin da ya gabata ɗan uwan hadisin nan ne da yake cewa almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi shine hadisin da muka karanta kafin wannan hadisi ba sai mun maimaita abin da muka faɗa a tambaya ba hadisin ne yana nuna mana in kana son ka zama cikakken musulmi to karka cutar da dan uwanka musulmi ko da hannunka ko kuma ainihin da harshenka. Sanayati an Abdullahi ibn Amr radiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayul islami khairun qala tud'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Wannan hadisin Imam Bukhari ya rawaito shi a karkashin babin da yake babun it'amu at-ta'ami min al-islam, babin da ke bayani ciyar da abinci yana daga cikin musulunci, yana daga cikin dabi'u na addinin musulunci. Hadisin daga Abdullahi ibn Amri ibn al-As radiyallahu anhuma Allah ya rida da su, yace anna rajulan tabbas wani mutum sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ayyul islami khairun wani musulunci ne yafi. Shi ma wannan shine zahirin wannan hadisi, zahirin fassaran wani musulunci ne yafi. Wannan ma yana mana kawo musuluncin kala kala ne, wani yafi wani, to amma ba haka ake nufi ba. Ana hadisin ayyu khisalil islami khairun, daga cikin dabi'u na addinin musulunci, ayyuka na addinin musulunci wanne yafi? Sai sa aka ce tud'imu at-ta'ama, ai an tud'imu at-ta'ama, ka ciyar da abinci, ka girmama bako, ka daraja shi, ka ciyar da shi, ka girmama makwacinka da miskinai da bayin Allah na gari wanda ba su da shi, ka ba su abincinka su ci gurgudun ikonka, gurgudun yanda za ka iya. To kaga wannan dabi'u ake nufi kenan. Kaga wanda kuma mun kaddara wani musulmi yafi, saboda an ce man salimal muslimina muslimuna min lisani waji, wanda sannan kuwa sai aka faɗi wani nau'i na aiki. Sai yasa anan ayyul islami, anan ayyu khisalil islami, daga cikin dabi'u na musulunci, ayyuka na addinin musulunci wanne yafi? Can kuma ayyul islami ay ayyu zawil islami ay ashabil islam, ma abota musulunci waye yafi? Sai a ce wannan musulmi suka kubuta daga sharrin harshensa da hannun. Nan kuma daga cikin ayyuka na musulunci na kyawawan ɗabi'u wanne suka fi? Sai ce tud'imu at-ta'ama, ka ciyar da abinci. Nan malamai suka ce an shafe an al-masdariyya, ai an tud'imu at-ta'ama, an tud'imu at-ta'ama, ka ciyar da abinci. Sai zama taqdirin sa it'amu at-ta'ami, ciyar da abinci shi yafi. Sannan wa taqra'u as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif, ka dinga karanta sallama, kana yin sallama a bisa wanda ka sani da wanda wato baka sani ba. Ba sai ka san mutum da ka masa sallama, ko ka san shi ko baka san shi ba, kai masa sallama. Wannan hadisi yana nuna mana wasu ɗabi'u guda biyu na musulunci, wanda inda za a tabbaka su kuma da a samu soyayya da danƙon zumunci a tsakanin musulmi. Kana masa alheri, kana yi masa sallama, shikenan ya zama ɗan uwanka. Amma baka bashi abun hannunka, baka taimakonsa, kuma baka masa sallama, to kaga babu yan uwantaka kenan. Wannan adawa ne za ta faru a tsakanin ku. To kaga ba abun da ke jawo soyayya kamar sallama da kuma ba da kyauta. Tahadu tahabu, haka zuwa wani hadisi, ku dinga kyauta wa juna, sai ku yi soyayya, sai ku so junanku. Da kaga ciyar da abinci yana da muhimmanci, ba wai mutum ba wai sai miskini ba, ba sai fakiri ba. Ko mawadaci ne yau ka girka abinci, ka kira shi ka ce kana da'awa, kana kiran sai zai ci abinci a gida, to wannan abu yana da kyau, zai ji daɗinsa, kuma za a samu soyayya a tsakanin ku. Wannan Larabawa suna yin wannan tuntunin, kuma har yanzu ɗabi'a ce ta Larabawa, kuma musulunci ya tabbatar da ita. Sai ka za a yi abinci kala kala a gidanka mai daɗi, sai ka gayyato abokanenka ko wasu ƴan uwanka ko kuma wasu abokanin hudanka ko ɗalibinka, sai ka gayyato su a zo a ci abinci. Idan an ci wannan yana ƙara danƙon zumunci. Wani sai ya yanka rago a fige shi, a fete shi kawai, ba za a yi yanka namansa ba, sai a gasa shi gaba ɗayansa a yin da yake, kamar dai irin an yi fiɗa irin na layya, an yanke kai da ƙafa, an cire fata kawai, an cire kayan ciki, sai a zo a sa shi a kan wuta ya gasu, a juya nan, sai ya gama gasuwa shikenan, sai a zo a shimfiɗa wata doguwar leda a falo, sai a zo a ajiye ragon, shikenan kowa ya zo ya dinga yanka yana ci kawai, kuma ba sai ka sa wuƙa ba, da hannu kawai in ka yanka za ka iya ci. Shikenan an kira a kawo wasu abubuwan sha a sha, shikenan a tashi a tashi. Wancan ma yi haka, tuntunin Laraba suna wannan, yanzu ma kuma suna yi, sai dai mu ne aka rasa irin wannan abubuwa. Na'am, wani ya ce wai talauci, ni ban yadda talauci ba ne. Yawwa, sai dai mako kawai, ko a ce tauri, ko kuma yana bai da saurin, amma al'ada bai samu al'ada ana yi ba, wannan din kuma sai ya sa masa baya tunanin ma yi haka ne. Amma ba kowa zai yi daidai gwargwadon daidai ikonsa ba ne, kowa gwargwadon ƙarfinsa zai yi, ba wanda ya fi, ba wanda zai abin da ya fi ƙarfinsa. Kai talaka ne ka yi gwargwadon ƙarfinka, kai mai kuɗi ne ka yi gwargwadon yadda za ka iya. In ba za ka iya yanka rago ba, za ka iya yanka kaza ƙila, sai ka yanka kaza, ko ka je ka so ɗan ƙashin miyanka, ka zo ka yi, in ya ga dama ka yi dafa duka ma, wanda ba ta da nama, akwai ‘yan uwa miski ne wanda za su ci, hakan ɗin kuma zai musu daɗi. Ka ɗan yi shayinka, ruwan shayinka, emptin da ɗan Lipton da shuga, a zo a rarraba. Duka wanda yana ƙara danƙon zumunci, Larabawa suna yin sa. Kuma ɗabi'a ce mai kyau, manzala ta sanar ce daga cikin manya-manyan ɗabi'u na addinin Musulunci akwai irin wannan. In kai baƙo ka karrama shi, in maƙwacinka ka karrama shi, miskinai, ‘yan uwanka na jini, abokanan arziki, inda a ce ana samun wannan da alaƙa ta ƙullu da yawa a tsakanin wato ainihin al’umma musulmi, musamman mawadata, inda suna kiran talakawa suna ba su abinci a gidajensu suna ci da ba su dinga jin haushinsu ba. Amma ga talaka yana jin haushin mai kuɗi, saboda mai kuɗin shi kaɗai yake jin daɗi, shi talaka baya jin daɗi. To inda ana bayarwan da a samu soyayya a tsakanin musulmi gaba ɗaya. Sannan na gaba shi ne ka karanta sallama da wanda ka sani da wanda baka sani, wato kowa ka zo da shi ka ce masa assalamu alaikum. Wannan haƙƙin musulmi ne akan musulmi, an yi sallama alaihi idza laqiyahu, kamar sa sallama in ka zo da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum, ko assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wani yana daga cikin abin da zai sa mutum siƙa a zuciyarsa cewa ka yadda da shi, kuma ka yadda da addininsa idan kana yi masa sallama, kuma kana son sa, kuma kai din ba barazana ne a wurinsa ba. Don na faɗa ko da ajeji ne ka haɗu da mutum kana shakkansa, kai kaɗai shi kaɗai kafin ya ƙariso sai ya ce maka assalamu alaikum, to za ka ji ɗan nutsuwa a zuciyarka, ka san cewa wannan ba mai cutar da kai ba ne. To haka nan ko a cikin gari ka da mutum ya ce maka assalamu alaikum, ka san masoyinka ne. Wannan yana ƙara danƙon zumunci, kuma wajibi ne a shari'a. Sannan kai kuma in aka ce maka assalamu alaikum, wajibi ne ka maida amsa, ka ce wa alaikumus salam, ko ka ce assalamu alaikum, ko ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah, ko wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Don ubangiji ta ce fa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha, in aka gaishe ku da gaisuwa irin ta musulunci ku mai da irin ta, kuma ku mayar da mafi kyawun ta ko irin ta. Ko kai ko in yace maka assalamu alaikum ka ce masa assalamu alaikum, ko wa alaikumus salam, ko ka ƙara ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah, ko ka ƙara wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko ina a dinga samun wato sallama tsakanin jama'a, ifsha'us salam, daidai ta sallama. Don hadisi ne ya zo, manzala ta sama ce ala la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, sai ce awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum, ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani, ba za ku yi imani ba sai kun so juna, ba zan nuna muku abinda in kun yi shi za ku so juna ba. Sai manzala ta ce afshu salama bainakum, ku dinga daidaita sallama a tsakaninku, wato ku dinga yin sallama, wannan ya sallama a wannan, wannan ya sallama a wannan. Idan kun yi haka shikenan sai ya zama na kun so juna. To amma ka haɗu da ɗan uwanka musulmi baka masa sallama ba, kaga kana jin haushinsa kenan, kana adawa da shi, ba yanda za a iya soka. Ko ya yi maka sallama baka amsa masa ba, baka amsa masa ba, to kaga babu yanda za a iya sake da kai ya ji cewa kai masoyinsa ne. Kuma abun mamaki har masu da'awantewa sunna suke yi, sai kaga ba sa yi wa musulmi sallama, kun a musu sallama ba za su amsa ba. Ka ce mutum assalamu alaikum sai ce maka ko kuma ya kama maka wani bayani, ko ya zo wurinka kawai ya kama maka magana bare ce maka assalamu alaikum ba. Wannan ba aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a ba, aqida ce ta khawarij da kuma ainihin mu'tazila wa'inda da jahmiya wa'inda su ba su yadda da cewa kowa musulmi ba ne. To wajibi ne a dinga mutunta juna. Hadisin ya ce man arafta, wanda ka sani, wa man lam ta'rif, da wanda baka sani ba. Saboda in ka ce sai wanda ka sani za ka yi wa sallama, to ka zama mai girman kai kenan, wanda baka san shi ba shi ba aka masa sallama ba, wannan nau'i ne na girman kai. Amma in kowa za ka masa sallama, da wanda ka sani, da wanda baka sani ba, da babba da yaro, da talaka da mai kuɗi, wannan yana baka da girman kai. Shi yasa daga cikin misali na tawabu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kankan da kan da yake yi yana nuna shi ba komai bane, yana yi wa yara ƙanana sallama, ƙananan yara ya ce assalamu alaikum ya miƙa musu hannu su gaisa, kaga alaman bai ɗaukansa wani abu kenan. Saka nan ya wajaba karkare na mutum inda musulmi ne kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai masa sallama koda ko fasiki ne ko mashayin giya ne matakai na cikin hayyacin sa kai masa sallama kace assalamu alaikum idan kai wannan to shine ka zama mai tawazu kuma kana yin manya-manya ko ɗaya daga cikin manya-manyan ɗabi'u na addinin musulunci zahirin hadisin nan da yake man arafta wa man lam ta'rif kai sallama wa wanda ka sani da wanda baka sani ba kamar yana nuna har arne ma ka masa sallama amma ba haka bane banda arne a cikin musulmi ake nufi musulmi wanda ka sani da wanda baka sani ba duka masa sallama amma da ba musulmi ba a fara masa sallama dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabda'u al-yahud wa an-nasara bis-salam kar ku fara wa yahudu da nasara da sallama kar ka ce masa assalamu alaikum wanda ba musulmi ba to idan yayi maka sallama kuma ya zaka yi wani suka ce ka ce wa alaikum kawai wani suka ce ka duba sallaman wace iri yayi in mai kyau ne ka mayar masa amsa mai kyau in marar kyau ne kuma ka bar masa kayansa domin kafirai idan suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa assalamu alaikum ne mutuwa ta tabbata akan ku maimakon assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku to sai Aisha sai manzon Allah ya ce musu wa alaikum Aisha wata ran ta ji an yi irin wannan sallaman sai ta ce wa alaikum assalamu wa la'anatu mutuwa da la'ana ta tabbata akan ku sai ta amsa musu da wannan manzon Allah ya ce a bai kamata sai haka ba me yayi zafi sai ta ce ya rasulullahi ba ka ba ne yace na ji amma ni baki ji abin da nace ba ai na ce wa alaikum ma'ana kuma a kanku mu za a ansa mana su kuma ba za a ansa musu ya ce mutuwa a kanku sai ka ce wa alaikum kuma a kanku shikenan kawo kowa ya yi addu'a sai a duba kuma waye a jira a ijaba wato amsa addu'a ne to shi yasa manzo Allah ya ce idan ahlul kitabi suna muku sallama suna ce muku assalamu alaikum ne to ku ce wa alaikum ku ce musu wa alaikum kawai kar ku musu sallama mai kyau saboda abinda suke faɗa mutuwa a kanku to amma maka sallama mai kyau suka ce assalamu alaikum to ya halatta ka ce musu wa alaikum assalam kuma ya halatta ka ce wa alaikum domin akwai dalilai guda biyu dalili na farko umumin wannan aya wa fa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi asalamin ha urdu in aka muku gaisuwa irin ta musulunci ku miyar da mafi wannan gaisuwan ko kuma irin ta wato ku ce wa alaikum assalam ko wa alaikum assalam wa rahmatullah to kaga wannan ba bambance musulmi ko wanda ba musulmi ba yasa Ibn Qayyim yace za a iya amsa musu da sallama mai kyau da sallama mai kyau dalili na biyu kuma zalla su kuma bai hana a musu sallama ba a mai musu sallama ba ya hana a fara musu sallama ne yace la tabda ul yahuda wa nasara bis kar ku fara musu sallama kenan idan suka yi babu laifi ku amsa bai ce kar ku mayar musu ba ana mayar musu amma farawa ne ba a fara musu amma in suka yi kuma za a iya mayar musu wanda haka kenan musulmi ne in ka zo da shi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan shi yake nuna yan uwantaka ta musulunci innamal mu'minuna ikhwatu mu'minai yan uwan juna ne ko da suna kokarin kashe juna ko wannan yana son ya kashe wannan suna nan a matsayin yan uwansu in ji ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan ma da yace an Anas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wato hadisi daga Anas radiyallahu anhu Allah yarda da shi an annabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala yace la yu'minu ahadukum imanin ɗayanku bai zai cika ba hatta yuhibba li akhihi hatta ya so wa dan uwansa ma yuhibbu li nafsihi abun da yake so wa kansa wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a ƙarƙashin babun ba wani babi da yace babun min al-imani an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ina daga cikin imani ka so dan uwanka abinda kake so wa kanka la yuminu ahadukum hadisi ne shahararre ina na cikin 40 hadisi imanin ɗayan ku bai zai cika ba hatta yuhibba har sai ya so li akhihi ga dan uwansa ma yuhibbu li nafsihi abinda yake so wa kansa wani yana son ya ga yana shan giya wani yana so ya ga yana shaye-shaye wani yana son ya ga yayi zina da wata mata shi ma ya so wa dan uwansa kaga hadisin ba haka yake nuna ba amma zahirin hadisin wani zai iya daukan sa da wannan ma'ana to sai wata riwaya ta kebanta abinda ake nufi tace la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi min alkhairi ma yuhibbu li nafsihi kaga sai ka so wa dan uwanka na abubuwan alkhairi abinda kake so wa kanka kaga banda na sharri ai wani so yake kashe kansa ai wani da za a bar shi zai kashe kansa to kaga zaka so dan uwanka ya kashe kansa wani yana so ya zama dan ta'adda haka ne yake jin dadi ya ga ya kashe wani ko ya bugi wani ko ya sha giya ko ya yi tasha kaga duk wani abuwa ne na sharri to wannan uwanka kenan abubuwan alkhairi hadisin yake ne imanin ɗayanku ba zai cika ba sai ya so wa ɗan uwansa abun da yake so wa kansa na abubuwan alkhairi amma banda na sharri yawa don mutum yakan so wa kansa sharri har ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ya ɗora masa sharri duk mutum musulmi mutum yana iya yi wa kansa haka to kaga anan ana nufin abubuwan alkhairi to sannan da aka ce li akhihi ana nufin akhihi muslim kamar yadda ya zo a wata riwaya ɗan uwansa musulmi wato banda wanda ba musulmi ba kenan shi wanda ba musulmi ba ka so masa ya yi imani ya yi shigar addinin musulunci don karuwa ne ya yi imani da Allah ta'ala amma akwai abubuwan da yawa da bare yiwu ya same su kamar aljanna da sauransu to wani dan ta'adda kuma daga cikin kafirai mai son kashe musulmi in ka so masa alkhairi sai amfani da wannan alkhairin ya kashe musulmi ko ya dakushe addinin musulunci to shi ya sa ali akhihi nan ana nufin dan uwansa musulmi akhihi almuslim innamal mu'minuna ikhwatu mu'minai yan uwan juna ne to imanin ɗayanku ba zai cika ba sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa na alkhairi na alkhairi to kaga malamai suka ce wannan kuwa baya tabbata har sai mutum ya fidda hasada da hikidu da kofi a cikin zuciyarsa wato ganin kiyashi sai in ya zama na babu hasada a zuciyarka don duk mai hasada ai bare so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa na alkhairi mai hasada yana son ya yi kuɗi amma ba son ɗan uwansa ya yi kuɗi yana son ya samu mulki ba son ɗan uwansa yana son ya zama mai ilimi ba a son yan uwa su ilimi yana son ya zama mai lafiya wani kuma ba a son ya zama mai lafiya to kaga wannan hasada kenan haka ne mai hikidu wanda yake kwana da jin haushin wani shi yana so wa wasu bala'i kawai bala'i ya faru da wani sai ya ji daɗi to kaga wannan ba a so wa ɗan uwansa alkhairi ne yanda yake so wa kansa to wannan kaga baya tabbata wannan ɗabi'an ba za ta tabbata ba sai mutum ya cire cutar zuciyarsa na hasada da ganin kiyashi da jin haushin musulmi ya zama zuciyanka kawai a watsake take kana son musulmi duk abinda kake so wa kanka kana so wa dan uwanka shikenan magana ta kare kamar yadda ka samu jin dadin rayuwa kana son duk yan uwanka musulmi su ma su ji dadin rayuwa koda ko hakan ba za ta kasance ba kai a zuciyanka ka ji hakan don Allah bai daidaita mutane a rayuwarsu duk su ji dadi ba dole akwai mai shan wahala idan duk dadi za su ji rayuwar ma za ta zama wahala kowa shi zai tona wa kansa shadda ya tona wa kansa rijiya ya yi wa kansa gini da sauransu sai ya zama kullum kuma duk abin da za ka yi sai ka yi da hannunka amma ya zama wani ɓangaren wani ya yi wani kuma ya riƙe wasu ɓangarorin daban to idan mutum yana son ɗan uwansa ya yi kuɗi amma kuma baya son ya yi kuɗi irin nasa ya zama dai ɗan daidai gwargwado shi kuma ya zama ya fi kowa kuɗi galibin mutane haka ne a zuciyarsu to kaga wannan bai so wa kansa abin da yake sowa dan uwansa ba kuskure ne kana zon ka zama miliyoniya to duk kowa ma dan uwanka musulmi ya zama miliyoniya in ya so wanda ba musulmi ba su zama talakawa suna yi wa yan uwanka musulmi hidima amma kai kana son kai sama kawai kowa ya zama yana kasa da kai to baka dabbaka wannan hadisin ba kuma kana da wani nau'i na girman kai da son girma kuma ubangiji ta ce tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin gidan lahira muna sanya ta ga wanda baya son daukaka a bayan ƙasa da kuma fasadi shine girman kai baya son ya ga ya fi kowa baya son barna a bayan ƙasa shine ake bawa lahira kikkiawan ƙarshe na masu tsoron Allah ne wannan kuma wato don ka sa shi a zuciyanka ba zai sa kuma a ce kowa ya zama daidai irin ka ba kowa ya ji daɗi irin yadda kake ji kowa ya zama mai kuɗi irin yadda kake mai kuɗi kowa zama mai ilimi irin yadda kake da ilimi yakan yi wa ya zama amma a zuciyarka kai burin haka ne kai burin kowa ya ji daɗi irin yadda kake jin daɗi to shine ka cika cikakken mumini la yu'minu ahadukum ɗayanku ba zai yi imani ba na haƙiƙa cikakken imani hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi sai ya so wa ɗan uwansa musulmi abin da yake so wa kansa na abubuwan alkhairi duk matsayin da kake son ka taka a rayuwa to ka so wa ɗan uwanka musulmi su ma su taka shine zuciyanka ta zama mai kyau kenan wankakken zuciya ko da ko hakan ba zai kasance ba wanda yana da wuya ya kasance din amma dai a zuciyanka ya zama akwai son hakan din wanda bai taka matsayinka ba kuma kana tausaya masa kana jin tausayinsa sai don an samu wannan shine an samu cikakken imani wannan kuma ba ana nufin ka fifita dan uwanka akan kanka ga wani abu da kake bukatar sa ba wato ba kamar yadda jahilai suka dauki hadisin nan ba misali yanzu wani hansaƙina ne ni ina son sa ina jin dadin sa shike ne wani zai ce ka bani hansaƙin nan sai ce a ina son ka na sai ce maka la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imani ɗayan ku ba zai shiga ba sai ya so wa dan uwan sa abin da yake so a kansa sai ka dauki hansaƙin sai ka bashi a'a ba haka bane hadisin bai karantar da haka ba yawa kamar yadda na samu wannan hansin mai tsada mai kyau nake jin daɗin sa kai ma ina son ka samu irin sa amma ba wai nawon ya bar hannuna ya koma hannunka ba in haka ne kaga na shiga matsala kenan na jawo kaina damuwa sai ninga jin haushin ka ma da abu yana hannuna ya dawo hannunka to saboda haka kamar yadda ni na samu wannan abun alkhairi haka kai ma nake son ka samu irin sa ba wai nawon ya koma wurinka ba ba ni in zama miskini kai ka zama mai kuɗi ba ko ni zama jahili kai ka zama mai ilimi ba dauki ilimi na a baka ko a dauki dukiya ta a baka ko mulki na a baka a'a ba haka hadisin yake nufi to da haka wannan kuma wani abu ne daban ko akwai irin wannan abun ana ce masa al-isar al-isar sunan sa shi kuma shi kuma imani ne na kololuwa ba yana nuna ba in baka yi shi ba baka da cikakken imani ba a'a in kai shi yana nuna kololuwan imaninka kana son abu kuma ka ba wani shine wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna sowa suna fifita wani akan kansu a al'amuran duniya koda suna da kwadayin abu kana son abun ga dan uwanka na so sai ka bashi ka hakura ko ka bashi shi ya samu abun kai ka hakura wannan kuma kololuwa ne na imani irin imanin ansarawa wato sahabban madina haka suka dinga yi tahajirun sahabban makka suka same su abu suna so sai su fifita ba dan uwansu ganiman banu qurayza suka ce duk abawa muhajirai su ba sa su sun hakura duk abawa ainihin sahabban da suka hijira daga makka suka zo madina su kar a ba su komai nasu ma a hada a ba su tare da cewa suna so domin sun tausaya musu sun bar gidajensu da dukiyansu sun yi hijira sun zo madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shine isar ina son abu sai in fifita ka a kaina akan wannan abu wannan ya wannan abu ne mai kyau amma kuma ba yana nuna cewa in baka yi shi ba baka da cikakken imani ina fatan muna fahimta kenan akwai kyauta akwai kuma isar yawa akwai almuwasa taimakawa akwai aljudu kyauta akwai as-saha akwai kuma al-isar wato as-saha shine kai kyauta da dan gurgurdun abun da ya sauƙaƙa dukiyanka kaman ka kasa uku ka bada kashi daya amma akwai aljudu wanda zaka bada rabi ko fiye da rabi akwai kuma al-isar ka bayar gaba ɗaya kai ka hakura to wannan hadisin yana nufin kamar yadda ni na samu ina son kai ma ka samu wannan shine alaman imani babu kuma hasada a zuciyanka babu jin haushin wani kuma babu girman kai don wani so yake a ce shine kawai irin motar da ya hauto kada wani ya zama yana da irin wannan motar irin rigan da ya sa wani kada ya zama yana da irinta irin gidan da yake ciki kada ya zama wani yana ciki a ce duk garin shi kaɗai ne ko duk duniya shine kawai sauran kuma su je su yi ta shan wahala to kaga wannan irin abincin da yake ba a son a ce kowa irin sa yake ci to kaga wannan akwai nau'i na girman kai a cikin zuciyarsa ko wani nau'i na hasada a cikin zuciyarsa ko da ko dan kadan ne to da haka a zuciyanka ta zama wankekkiya kana so wa ƴan uwanka musulmi abun da kake so wa kanka na alkhairi to na hadisin akasinsa ma haka ne shi yasa kirmani yake cewa min al-imani an yubghiba li akhihi ma yubghibu li nafsihi min ash-sharr mutum ya kiwa dan uwansa abun da yake kiwa kansa na sharri kamar yadda baka son sharri wa kanka kuma to karka so wa dan uwanka sharri baka so ya zama miskini talaka baka so ya zama mara lafiya baka son a masa ta'addanci ko a zalunce shi ko ya zama jahili wanda bai fahimci addini ba to karka so wa dan uwanka musulmi shi ma ya zama haka kaga akasin wancan kenan kamar yadda kake so masa alkhairi kuma ka ki masa sharri wannan shine yan uwantaka ta addinin musulunci wannan kuma kenan umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna ya shigo a nan idan mutum ga wani alkhairi aikin alkhairin da ya kamata ya yi sai bai yi shi ba sai ka nuna masa ya kamata ya yi wannan alaman kana son sa ne don kai kana son wannan alkhairi zai samu lada a lahira idan ya yi wannan abu ko zai gyara masa mutuncinsa zai sa mutane su so shi kamar yadda kake kima kanka sharri abubuwa na sakon Allah in ka ga dan uwanka na musulmi sai ka masa nasiha ka ce wani ya kamata ka daina abu kaza bai kamata kana yin kaza ba wannan zai zubar maka da mutunci zai lalata maka imaninka da tsoron Allahnka wannan abin ne yana haifar da azaba ranar alkiyama, kamar yadda baka son ka shiga wuta, baka son dan uwanka musulmi ya shiga wuta, kamar yadda kake son ka shiga aljanna haka kake son dan uwanka musulmi ya shiga aljanna, kamar yadda kake son ka zama mutumin kirki bawon Allah haka kake son dan uwanka musulmi ya zama mutumin kirki bawon Allah. To shi ma fa wannan din ana rowansa, ana rowansa. Wani shi ya zama mutumin kirki mai riko da sunna, to ba son kowa kuma ya riko da sunna. Shi yasa waɗanda ba sa riko da sunnan kuma duk inda ya zauna zagin su yake yi, aiwa ne kaza, aiwa ne kaza, kuma ba neman shirya su yake, ba neman ya lalata su ya bata su kawai shine burinsa. In ya aibanta su kawai bukatarsa ta biya, tunda shi kan ya riga ya haye kawai su ci gaba da lalatewa su kawai. To wannan shedan ne, sai ka ga mutum yana alfaharin da shiryan da Allah ya bashi, ba wayonka ba dabaranka ba ka zama mutumin kirki, amma sai ka ga mutum yana alfahari da wannan, ai mu ne kaza mu ne, kaga duriya sai ta zo ta mamaye shi kawai, sai zama abu amma ba don Allah yake yi ba. So da shi bukatarsa a ce shi ne mutumin kirki, shi ne mai alkhairi, duk sauran mutane kuwa mutanen banza ne. In ana zagin su daɗi yake ji, in ana yabonsu kuma sai ji ba jin daɗi kwata-kwata. In ana faɗan alkhairinsu wane ya yi kaza ya yi kaza sai ji haushi, sai in ana faɗan nasa ne sannan zai ji daɗi. To kaga wannan bai so wa ƴan uwansa musulmi abin da ya so wa kansa ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran Abu Zar ya zo ya same shi ya ce ya alatas ka aminni ya Rasulallah, ya Rasulallah ba za ka wato bani shugabanci ba, wani bangare na shugabanci ni ma in zama shugaba? Manzon Allah ta suma ta ce masa ya Aba Zarrin inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi la ta'ammaranna ala ithnaini wa la tawallayanna ma la yatim. Ya Abu Zarri, ya Aba Zarri, ni ina so maka abin da nake so wa kaina. Zai masa nasiha ne, yace ina so maka abin da nake so wa kaina, karka yadda kai shugabanci ko da mutum biyu ne karka shugabance su, kuma karka jibinci dukiyar maraya, akwai hadari a ciki. To kaga wasu abubuwa ne wanda yake ganin in Abu Zarri yake yin su, yace zai yi su zai samu matsala a abin nan, a imaninsa ko addininsa. Saboda manzo Allah yana so masa alkhairi, sai yace masa karka yadda kai shugabanci, shugabanci ba naka bane. Saboda shugabanci yana buƙatar ƙarfi bayan imani, ka zama abun tsoro kada na ƙasa da kai su zama azzalumai. Karka jibinci dukiyar maraya, za a iya samun matsala, dukiyar ta ƙare. Dole sai kana da amana, kana da ƙarfin da za ka iya riƙe dukiyar maraya, kana da wadatar da za ka iya riƙe ta, sannan za ka riƙe ta. To manzo Allah ya sa kafin ya masa wannan nasiha, sai da yace ina so maka abin da nake so wa kaina. A sai idan mutum yana maka nasiha yana so maka abin da yake so wa kansa ne na alkhairi. Baya son ka fada cikin matsala, baya son ka zama mai sabon Allah, baya son Ubangiji ta'ala ya azabtar da kai ranar alkiyama. Shugabanci ba alkhairi bane sai ga wanda ya rike shi da haƙinsa. A wata riwaya yace masa ya Aba Zarri innaha amana wa innaha khizyun wa nadama fi yawm alqiyamati illa man ataha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Ya Aba Zarri, shugabanci amana ne, shugabanci kaskanci ne, da nadama ranar alkiyama sai wanda yayi ya rike shugabancin da haƙƙinsa kuma ya bada haƙƙin shugabanci. Duk abin da ya wajaba a kansa ya bayar na haƙƙin shugabanci shine wanda bai zai asara ba, bai zai kaskanta ba, bai zai nadama ba ranar alkiyama. Amma in ba haka ba kowa sai yayi nadama ranar alkiyama wanda Allah ta'ala ya bawa shugabanci. To sai yace masa kada ainihin ya karbi shugabanci kwata-kwata. To yanzu mutum yana neman shugabanci a nan a wannan zamani, yana faɗi taki sai ya zama gwamna ko shugaban ƙasa ko wani ɗan majalisa ko ciyama, sai kaga yana da raunin imanin da idan ya yi wannan shugabancin zai ci haramun, zai cuci talakawa. Sai ka masa nasiya ka ce ina yi maka nasiya, ina so ma kaina abin da yake so a kanka, kar ka yadda kai shugabancin nan. To gaba ta zauna a tsakanin ku har abada, zai ce baka so masa alkhairi ne, don a zahiri shi yana ganin alkhairi ne. Ka ce wane, baka cancanci shugabancin nan ba, bai kamata kai ba, idan ka yi shi ma za ka cuci jama'a ne kawai, za ka gwawa shi dukiyar gwamnati ko na ƙasa da kai za su zama azzalumai, ba za ka iya hana su ba, ba za ka iya ba wa talakawa haƙƙinsu ba, ka haƙura da shugabancin nan. Wallahi sai ce ba wanda yake adawa da shi a duniya irinka, ka ne babban maƙiyinsa. Saboda me? Saboda yanzu ba alkhairin ake nema ba, duniya ne kawai ake nema, ko da sharri ne a cikin abun ana buƙatarsa. To ka gane son sa da kake ne zai saka masa wannan nasiha. Amma in ba haka ba duk yawanci masu neman shugabancin nan ba su cancanta ba, yasa duk wanda ya samu kuma sai kaga abin da yake yi mummunan abu ne, bai zai iya ba talakawa haƙƙinsu ba, saboda bai da tsoron Allah da adalcinta zai iya rike mulkin. Saboda haka sai ya zama duk abin da yake bala'i kawai yake jawo kansa a cikin shugabancinsa. Sai kaga kana yawan mutum zaton alkhairi da ya kama kuma sai kaga ya zama shirme. to kaga shugabanci da gudu ta ake yi gudu ne a dole ake ba mutum ba yanda iya yana kuka ana bashi amma yanzu kuma nema ake da kudi sai ake yi da kudi muke ta kashe kudi ya ba da wannan ya ba wannan ya kashe nan yayin nan a haka har ya samu shugabanci to ina zai iya yin adalci a cikin sa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so wa al'ummarsa abun da yake so wa kansa shi yasa duk wani alkhairi yake nuna musu wani sharri kuma yake tsorata su to haka ya kamata a zama a cikin musulmi akwai nasiha sannan yace an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده عن أنس رضي الله عنه الحديث بعينه وزاد في آخره والناس أجمعين حديث عند أبو هريرة وإن حديث أبو دابي إمام البخاري رويته أو باب ليس باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان وإن باب زي قامنا سوى ثم زون الله صلى الله عليه وسلم إن هذا تين إيماني idan mutum baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mumini bane bai da imani kwata kwata hadisin daga Abu Huraira Allah ya yarda shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa wallazi nafsi bi yadihi na rantsai da wanda raina yake hannunsa wato ya halatta ka rantsai ko ba a nemi ka rantsai ba da dalilin wannan hadisin da makamantansa manzon Allah ya rantsai ba wanda yace ba wanda yace masa ya rantsai kuma baya shakkan sahabbansa da su karbi magana amma don ya karfafa magana yace wallazi nafsi fa wallazi nafsi bi yadi na rantsai da wanda raina yake hannunsa shine wa ubangiji ta'ala na rantsai da Allah manzon Allah ya rantsai kan magana sai karfi ya halata kana fadan maganan ka ba rantsuwa ba rantsuwa wata ran sai ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa kaza to don ka karfafa maganan ne kowa kuma sai ya ji a jikin sa amma inda biyar karantsuwa ne duk maganar da zaka fada sai karan zai zai haifar da abubuwa guda biyu abu na farko za a yi shakka a cikin maganar ta ka duk abin da zaka fada zai zama akwai shakka tunda kullun sai karan zai baka yadda da kanka bane ko kuma ya zama rantsuwan ba za a dauke ta da muhimmanci ba rantsuwan sai ya zama ba ta da karfi ba za ta samu kuljini a wajen masu sauraro ba ko a wurinka so da haka in ta kama karan zai in ba ta kama ba sai ka fadi maganar ka amma halatta don ka karfafa maganar ka karan zai din koda ba a nemi karan zai ba فوالذي نفسي بيده نارن ايه ده وند رينا yake hannunsa shine Allah ta'ala wannan hadisi yana Allah yana da hannu amma ba irin naka ba irin nawa ba irin nasa ba yadun ne taliqu bi jalalihi wa azmatihi hannun da ya dace da girman Allah da darajar Allah hannun da ba mu san wani irin hannu bane amma dai yana da shi ya fada mana yadun lahi fawqa aydihim alqur'ani sannan mazala sama ya ga mana a irin wayannan hadisan to da haka yana da shi karkai inkari ya fi ka sanin kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fika sanin Allah amma ba irin namu bane saboda laysa kamithlihi shay'un babu wani abu irin Allah babu wani abu irin Allah saboda haka sifofinsa ba irin na dan adam bane ba irin na halittarsa bane amma dai yana da hannu hannun da ba mu san wani iri bane shine kawai ya san wani iri ne to da yaran da sai ce la yu'minu adukum imanin ɗayan ku ba zai cika ba hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi sai ya zamana na fi soyuwa a gare shi fiye da babansa in an ce walid mahaifinsa uwa ma za ta shiga wato fiye da babansa da mahaifiyarsa shi ne ma'anar walid ba a ce abun nan hatta kuna habba ilaihi min abihi ba da an ce min abihi sai ke banci baban ka ba sai na zama fi soyuwa a gare shi fiye da babansa sai ka ce min walidi fiye da wanda ya haife shi waye ya haife shi uwa da uba ne suka haife shi so da ka imanin ɗayan ku ba zai cika ba sai na fi soyuwa a gare shi ma'ana sai ya fi so na min walidihi fiye da waɗanda suka haife shi babansa da mahaifiyarsa sannan wa waladihi da kuma wanda ya haifa shine ɗansa imanin ɗayan ku ba zai cika ba sai na fi soyuwa a gare shi fiye da mahaifinsa da mahaifiyarsa da kuma ɗansa a riwayan Anas bin Malik radiyallahu anhu yace alhadisa bi ainihi shi wannan hadisin wato da zatin sa asalin wannan hadisin da muke karantawa ya ruwaito shi wa zada fi akhiri ya kara a karshen hadisin yace wannasi ajma'ina da mutane gaba daya mana kenan la yu'minu adukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in imanin ɗan ku ba zai cika ba sai na fi soyuwa a gare shi sai ya fi so na fiye da iyayensa da ƴaƴansa da kuma mutane gaba daya wannan shine hakikanin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka so shi fiye da yadda kake son wa'annan don ba wanda kake so fiye da iyayenka fiye da ƴaƴanka to to sai ka so manzala ta kuma fe da iyayenka da ƴaƴanka da matanka da ainihin abokaninka da amininka da masu jibintan al'amuranka da duk wani mai kyautata maka shine wannan fi ajma'in sai ka fi son manzala ta kuma fe da su gaba daya kai sai ka fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kanka dan ina ga ka fi son kanka fiye da kowa kuma ka fi son kanka fiye da kowa to sai ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kanka sannan imanin kai tsaka dan sayyidina Umar ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi yace ya rasulullahi wallahi kai ka fi soyuwa a gare ni fiye da kowane abu sai dai raina kawai kaina ne kawai nake so fiye da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Umar لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه حتى من نفسه إيمان تينكو بازي تكبا حتى نادو نافسه يوا أغريش فيدو قومي هر أكان كانسا تنافسه يوا أغريش فيدا رنسا فيدا كانسا سنة إيمان سيتكا سنة عمر يساك رنسو أشي والله لا أنت أحب إلي الآن من كل شيء حتى من نفسي يسي يا رسول الله والله كي كفسه يوا أغريني أينزو فيدا كوني إرن أبو har raina wato nafi son ka fiye da kaina ya rasulullah manzala ta sama sai yace al'ana ya umar yanzu imanin ka yace ka ya umar yanzu ka samu cikakken imani fiye da yanda kake son kanka fa kaga zaka iya barin wasu maslahoyin kanka saboda me saboda maslahan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka iya cutar da kanka don manzala ta sama ya samu tsira wannan kuma shine abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi wato alamomi na son manzon Allah ta sama alama ta farko kai imani da shi don duk wanda bai imani da manzon Allah ta sama ba ai ba a son sa ya karyata shi ne bai da shi manzon Allah bane to dole ne ka kawo shi duk wanda kuma dole ne kai imani da shi duk wanda ya imani da manzon Allah ta sama yana son manzon Allah sai dai soyayyar ta zama ba cikakkiya ba don zai yiwa ya fifita ɗansa ko babansa akan son manzon Allah ta sama to kaga wannan imanin sa bai zama me bai zama cikakken imani ba duk da cewa yana da imani kila bai gane bane sai an fahimtar da shi to dole ka so manzon Allah a kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan dole ka masa ladabi dole ka masa ladabi a ta'addu ma'ahu in an ambace shi ka ji wani babban mutum aka ambata lokacin da zaka ambace shi kar ka fade shi kamar yadda kake fadan sauran gama garin mutane da girmamawa da daraja ke sa duk lokacin da aka fade shi sai a ce sallallahu alaihi wasallam sai a masa salati kuma a girmama shi ka ji girmansa ya ma mai zuciyanka da kwaikininsa sallallahu alaihi wasallam kar ka dinga daga muryanka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka man ubangiji ta alai wa sahabbai ka shedi ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun ya ko dan da kuka yi imani kar ku dinga daga muryanku akan muryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku dinga daga muryanku yace idan kun yi haka sai ayyukan ku su lalace alhalin ba ku sani ba kar ku dinga bayyanar da magana gatsau kawai ka zo ka ga manzo Allah magana gatsau haka kaman kana magana da sa'anka in ji ubangiji ta lalace kar kai haka in kun yi haka sai ayyukan ku su baci alhalin ku ba ku sani ba to da haka kenan da ladabi ake ambaton manzo Allah su kuma in kana gaban sa zaka dinga magana na ladabi da biyayya shi yasa sahabbai in suna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman tsuntsaye ne akan su kowa kansa a sunkuye kawai kowa kansa a sunkuye haka suke yi to kaga dole a samu wannan to yanzu bayan ya rasu fa in ana karanta maganganunsa ya zama kana ladabi kar ka kaddamar da magananka akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an karanta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka daraja ta ka girmama ta sama da kowace magana in ba maganar Allah subhanahu wataala ba kar ka tsora magananka akan tasa manzon Allah ya ce kaza kai kuma ka ce ai kaza sai ka kawo naka maganan kuma ko ka kawo maganan wani kuma wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba idan kai haka ba kai manzon Allah ladabi ba Abdullahi ibn Abbas yace tamattu iya fi ifradi to wani yace masa to ai Abubakar da Umar kuma gashi abin da suka ce yace yushiku an tanzila alaikum hijaratun min as-sama aqulu lakum qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abubakar wa Umar suka ce Abubakar da Umar sun ce kaza da kaza yace wallahi an kusa ayyuru muku ruwan duwatsu ma'ana halaka za ta sauka muku ina cewa manzon Allah yake kuma kuna cewa Abubakar da Umar in an ce manzon Allah kuma ina magana Abubakar da Umar kaga wannan shine ladabi idan ka je kabarin sa zaka ziyarce shi ka nitsu kar ka dinga hayaniya a gaban kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataran wasu mutane guda biyu a masallacin Madina sai suka kama munzu a gaban kabarin manzala safa suna magana da karfi sai na Umar yana masallacin sai ce aji a kira masa wayannan mutane samari ne guda biyu aka ji aka kira masa su sai ce musu daga ina kuke yace mu daga Taif muke yace law kuntum min al-madinati la'awja'tukum barba atarfa'una aswatakum fawqa sawti an-nabi sallallahu alaihi wasallam ko atarfa'una aswatakum 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da suka ce a daga Taif suke ce wallahi da a Madina kuke da sai na buge ku na ji muku ciwo da sai na ji muku ciwo saboda duka za ku dinga daga muryan ku a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu wannan ra'ayin tana aiki kenan kar ka daga muryanka wajen manzon Allah ko yana raye ko bayan ya rasu to amma baki ne sai aka musu uzuri kila ba su da ilimi mutane can gefe gefe ne suka shigo mutane tsayi ba babban gari bane a wannan lokaci saboda haka sai zamana su za a dan sassauta musu amma da mutumin Madina ne ai kullun ana karantar da mutane a Madina yace wallahi da sai ya ji masa ciwo saboda duka to kaga dole kai manzon Allah ta sanar ladabi kana yabonsa kar ka fito ta kalma akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta batanci tanto wanda za ta rage masa darajarsa a kiman wasu a idon wasu kar kai wannan ko da haka babu maganan kar kai wa masa izgilanci kar kai wa sunnar sa izgilanci shine alaman kana son sa kenan sannan kuma ka zama kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba da ranka da jininka da tsokarka da jikinka don kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarka gaba daya haka sahabbai suka yi suna kare shi duk abin da zai cutar da shi to gare cutar da su a kansa da za a ba su zabi yanzu halaka ta sauka akan iyayensu da ƴaƴansu da akan ta sauka kuma kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su zabi a halakar da iyayensu da ƴaƴansu akan a halaka ta sauka kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ai manzon Allah ya su gaya masa magana sai fidaka abi wa ummi na bada fansan babana da mahaifiyata saboda kai ma'ana in za a samu ta matsala to gare ta faru akan babana da mahaifiyata akan ta faru da kai ko sai ce fidaka ruhi ya rasulullah na ba da raina fansanka gara ni itutu akan kai ka tutu wannan shine alaman so haka nan suke gadinsa kar wani abu ya faru da shi suke gadinsa gara su su tutu ta kuba na hannunsu suna gadinsa a garin Madina na ja ba da kissa wata ran yana cikin abin yana kunce kasa bacci ya juya nan bai yi bacci ba sabon mazala abunan mazala su sama yake gaya Aisha ta ina ma a ce wani daga cikin sahabbai na zai zo ya gadi na ya samu ne bacci ina kwance kawai sai ji ina ruwa bakinsa sai ji Sa'd bin Abi Waqqas abunan sai ji kucin kucin na makami a kofar gidansa sai ya ce waye ne yace Sa'd bin Abi Waqqas me ya kawo ka yace wallahi na ji a raina ne ya kamata na zo ne gadin ka na sama ya fito gaisa da shi ya sa masa albarka ya koma ya kama bacci shi kuma yana rike da takobinsa yana gadin manzon Allah ya hatsori ta ne ji sai ji kamar wani abu zai cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce bari ya zo ya gadin sa to haka suke lokacin da aka je yakin Uhudu ana ta ainihin kokarin a buji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Talhah bin Ubaidillah ko ta ina kariya yake bashi abu ganan har sai da hannun sa ya shanye saboda kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi dai da a buji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gara a kashe shi gara shi a buge shi aka dinga dukan sa ko ta ina a jikin sa tunda hannun sa ya shanye saboda kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a gama yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sarrahu an yanzura ila shahidin yamshi fil ard falyanzur ila Talhah bin Ubaidillah wanda yake son ya ga shahidi yana tafiya a bayan kasa da ransa mutun yayi shahada amma kuma da ransa yana tafiya a bayan kasa yace dubi Talhah bin Ubaidillah har sai na Umar yace Talhah bin Ubaidillah ya kwashi ladan yakin Uhudu gaba daya kariya haka Zaid bin Haritha lokacin da yaje dai ake tawurgin sa aka yi dinga kare shi tunda aka faffasa masa jikin sa gaba daya saboda kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga alaman kana son sa kenan daga cikin alamun son sa shine kai masa da'a kamar sa biyayya sau da kafa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ko yake kyawa ya tabbata muku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda yake kaunan wato lada rana a kiyama kikkyawan sakamako saboda haka kai koyi da shi ka miƙa wuya ka sallama kai masa da'a man yuti'i ar-rasula faqad afa Allah duk wanda ya bi manzon Allah sallama yayi wa Allah da'a qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim ka ga ya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan kunce kuna son Allah to kumin da'a alamun kana son Allah kai wa manzon Allah da'a ka alamun kana son manzon Allah shi ma kama sada'a in kama sada'a sai Allah ya so ka ya gafarta maka zanubanka Allah mai gafara ne mai jin kai. To kuma idan muka duba irin son da sahabbai suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine da'a. Ya nuna suna masa da'a, su ne babban samfur na son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma da'a sau da kafa duk abin da ya faɗa sun aiwata. Abin da yake su bari su bari. Abin da yake su yi suna yi. Wannan shine alaman kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma idan kana saba masa baka bin umurninsa. Idan ka bar sunnansa kana yin bidiyoyi wannan alaman baka son sa ne. Law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu. Inna al-muhibba liman yuhibbu mudiyu. Inda son ka na gaskiya ne da ka masa da'a. Idan kana son mutum zaka masa da'a baka son abun da zai bata masa rai. Ba za ka saba masa ba. In yace kai in yace ka bari ka bari. Manzala ta sun yace kullukum tadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-janna wa man afani faqad aba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkaninku za ku shiga aljanna sai wanda yake. Sabai suka ce wa zai ki shiga aljanna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya mini da'a zai shiga aljanna. Wanda ya saba mini kuma ya ki shiga aljanna. To kaga kana saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ko raba hanya. Ranar al-kiyama shi zai tafi aljanna kai kuma ka tafi wuta. To ina so kuma ba maganar soyayya. Kenan idan kana son ka gane mutum yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya zama yana yi masa da'a yana bin sunnarsa addininsa yana yi ne yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar karantar ba yana yi ne yanda wani ya kirkiro ko shi kirkiro wa kansa ba to da haka duk wani da'awa na cewa ina son manzon Allah to a gani a ƙasa ayyukanka su nuna abun ba a baki bane inda a baki ne da munafukai sun zama mu'mine masu cikakken imani amma Allah ya ƙaryata su to da haka a aikace a ga kana aikata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alaman kana son sa فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله تعالى سنارن اذا مهلستنك با ذا في ايماني با sai sun mai da hukuncin su zuwa gare ka kai ne mai musu hukunci sannan in kai hukuncin kuma ya zama na ba su samu wani kunci a cikin zuciyarsu na hukuncin da kai ba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam su mika wuya su sallama to duk abinda manzon Allah ya faɗa ka sallama aikin sa kana bi shine ka zama cikakken mumini kuma alaman kana son ka kenan amma yana yin gabas kana yamma in yace ayi abu kai kuma ka kirkiro naka daban alaman baka son sa ne ka zama dan tawayin sa ko mutum a nan duniya ka ce kana son sa amma abun da yake so kuma baka so kaga wannan zai nuna me ba son sa kake ba son ka ba na gaskiya bane abun da yake so kai ba shi kake so ba abun da baya so shi kake so baya son bid'a yace bid'a bata ne kuma kana aikata bid'a kuma ka ce kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wai hanyar da zaka bi ka bayyana son sa ma shine kai abun da baya so shine bid'a ka tara jama'a kai bidiyoyi wai shine kuma alaman kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah baya son bid'a yace kullu bid'atin dalala duk wata bid'a bata ne saboda haka mu ji tsoron Allah mu sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin alamomin son sa ka kare sunnarsa kar kai da taba sunnarsa ka ba da iya kokarinka domin kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tallata ta da yada ta haka sabai suka yi haka magabata na gari suka yi basu zauna kawai suka miƙe kafa ana cutar da addini suna zaune ba iya kokarin su suna bawa addinin Allah kariya suna bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya wannan idan mutum ya rike irin wannan abubuwan shine alaman yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kansa fiye da iyayensa da ƴaƴansa fiye da mutane gaba daya amma kar ka fifita wani akan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai haka imanin ka bai zama cikakken imani ba sannan malai yace wa anhu radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salatun man kunna fihi wajada halawata aliman an yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fil nar wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi karkashin wani babi da yake babu halawata aliman babin da ke bayani dangane da jin dadin imani hakkin imani ya shiga zuciyanka har ya zama kana jin dadin sa sai ka samu abubuwa guda uku yake wa anhu daga Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yati salasun abubuwa guda uku man kunna fihi wanda suka kasance a tare da shi wajada halawata aliman zai samu jin dadin imani imanin sa zai zama cikakke abubuwa guda uku in suka tabbata a zuciyarka to wannan alama ne cewa kai mumini ne na farko an yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya zama Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka fi soyuwa a gare shi fiye da kowane irin abu ya fi son Allah, ya fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa, to wannan alama yana da imani kenan. Wannan kamar yadda muka yi bayani a baya, son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne alaman imani, su ne son su ne zai sa ka yi imani da su, kuma ka musu da'a sau da kafa, ka daraja su, ka girmama su, ya zama suna da kurjini a cikin zuciyanka. Amma kar ka yadda ka fifita son wani akan son Allah ko akan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan kai haka ka bata. Kuma daga cikin mutane akwai wannan, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, daga cikin mutane akwai wanda suke rikan wasu kishiyoyi ba Allah ba suke son su kamar yadda ake son Allah, wasu ma suna fifita soyayyansu fiye da yadda ake son Allah subhanahu wa ta'ala. To dole sai ka so Allah, ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato ni abun mamaki ne, sai kaga yanda ake tallen son wani malami ba a tallen a so Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar haka. Wato shi za bidiya duk inda ta shiga za ta yi maka asaran wani abu ne na addinin ka, sai ta daga maka wannan bidiya ku. Sai kaga mutane sun zo suna ta tallen malami, suna ta tallin malami, wai ana son sai ya karbu, sai ya karbu, kamar yadda ɗan siyasa yake kamfe don ya gamsar da ɗan takararsa, ko ina a manna hotuna ana ta kamfe ɗinsa sai ka ji wai kana son sa. To idan ka shiga sai ka ji kana son wannan shehin fiye da yadda kake son Allah, fiye da yadda kake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai zama in an taba Allah hankalinka ba zai tashi ba, in an taba manzon Allah sai hankalinka ba zai tashi ba, in an taba shi sai inda ƙarfinka ya ƙare. Idan an ce Allah ya ce ba za ka damu ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ko a jikinka, amma aka ce malam wani ya ce ko shehi wani ya ce, to wannan ko sai ka dauki magana da muhimmanci, ka ka so shi fiye da yadda kake son Allah subhanahu wataala. Sannan shedan kuma da ya tashi ya sake shigowa cikin muminai nan ma, sai ya zamana yanda ake tallin ko alfahari na son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a alfaharin ana son Allah haka, sai ya zamana shi ubangiji ta'ala kamar ma ba a shar'anta a son shi ba, kamar manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam kawai aka ce a so shi. Sai kaga son manzon Allah, ni masoyin manzon Allah ne, masoyan manzon Allah, ahbabu rasulillah, masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk inda aka zauna aka faɗa wa'azi son manzon Allah, a dinga kawo soshin da ba su da asali wanda suka wuce gona da iri, har a ɗauki manzon Allah a bashi matsayin Allah. Amma ba za ka ji ana maganar son Allah ba, kuma son Allah shi ne a gaba akan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga bidiyan kuma ta inda ta shigo ta nan, shi Allah ba a tallensa fa, ba a nuna girmansa da darajansa da wajibin a masa da'a, a'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan shedan ne yake shiga wannan. To daga nan kuma manzon Allah ma sai a dauko ni na kasa, kuma sai a fifita shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangi ta ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, kaga kenan tinkafin musulmi shine ya zama yana son Allah subhanahu wataala. Sai Allah ta'ala yake to alaman kana son Allah ka yi manzon Allah biyayya, hakanan son Allah ya fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine imanin farkon imani kenan, la ilaha illallah, ba abun bauta da gaskiya sai Allah, sannan sai ka ce Muhammadu rasulullah, annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Sannan malami kuma in ya bi Allah ya bi manzon Allah sai ka bi shi, in ka bi shi kuma ba shi din ka bi ba, Allah ka bi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai sai Allah ta'ala ya ce wa'idu Allah wa'idu rasul wa ulil amri minkum, ku bi Allah ku bi manzon Allah, sai aka ce wa ulil amri minkum ba sai wa'idu ulil amri minkum, da ma abota jibinta al'amuran ku sune malamai da shugabanni su ma ku musu biyayya, saboda biyayyan su tana da alaka da bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In sun bi Allah sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bi su, in ba su bi Allah ba, ba su bi manzon Allah ba, su ba za a bi su ba. Sai ta aya ta gaba aka qatun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Idan kun yi jayayya akan abu kun kaza ganewa, kun kaza ganewa kun tinan kuma da al'amarin zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don Allah an ce amir zuwa ga malamai, saboda su ma malamai daga can suke daukowa, in sun dauko daga can abi, in ba su dauko daga can ba kuma a kyale musu kayan su. Yasa da aka ce aiwa Allah da'a, aiwa manzon Allah, aiwa malamai, sai aka ce kun jayayya ku mero abun zuwa ga Allah da manzon Allah, koma Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In abun ya dace da Qur'ani da sunna to shine gaskiyan, in bai dace ba kuma shikenan ko malami ne sai ka bar masa kayansa. Amma ya za a zo ana fifita wani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko a fifita Allah, a fifita wani akan Allah subhanahu wataala, sai ka ji kana son Allah fiye da komi a duniyan nan, kana son Allah fiye da annabawan Allah, kana son Allah fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, soyayyanka da kake wa Allah ta tsara soyayyan da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan shine imani. Soyayyan da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta tsara soyayyan da kake wa kowa a duniyar nan har kan kanka, sannan nan ne ka zama mu'mini mai cikakken imani. Wannan kuwa zai wajata maka kai addini yanda Allah ya tsara shi, yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, ya isar da shi, shikenan soyayyanka ta zama cikakkiya. In ba haka ba kuma to imanin ka da saura. Sannan yace wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, sannan mutun ya so mutun dan uwansa baya son sa sai don Allah, ma'ana ya so shi saboda Allah. Kaga zaka so mutun saboda addinin sa, saboda imanin sa, saboda shi masoyin Allah ne, masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine hakikanin soyayya don Allah. Wani mai tsoron Allah ne, wani mai kyawun ɗabi'u ne, wani mai yana alheri, wani mutumin kirki ne, wani mai ibada ne, wani mai fahimtar addini ne, wani yana da wayewa a addinin sa. Ka so shi saboda wannan shine alaman ka so shi da Allah, ka so shi don Allah. Amma ka so shi don abun duniya saboda ya baka wani abu, ko don ya baka kake son sa, to wannan shine, wannan ba alama ne ka so shi don Allah ba. Wato shi hakikanin so don Allah, malamai suka ce la yazidu bil birri wa la yanqusu bil jafa'i. Don mutum ya kyautata maka, in kana son sa don Allah, ya dauki wani abun hannunsa ya baka, to wannan ba zai kara wannan soyayyan ba. Sannan in ya kiye baka kuma ba zai rage wannan soyayyan ba. Ya kamata ya baka, bai baka ba, to ba za ka ji kuma baka son sa ba. To kaga wannan ka so shi don Allah ne. Amma in ya baka zaka so shi, in bai baka ba zaka so shi ba, kaga ka so shi don ya baka ne. In ya baka zaka kara son sa, in bai baka ba zaka so shi ba, wannan kuma wata maslaha ce ta rayuwar duniya. To ka so shi saboda addinin sa, wani mutumin kirki ne, ya maka alheri ko bai maka ba, ai yayi wa wani, yayi wa wasu, riko da addinin sa dai alkhairi ne. Saboda haka ka so shi don addinin sa, ka so shi don wato imanin sa da Allah, don rikon sa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka so shi saboda kyawawan ɗabi'un sa, saboda son musulmi da yake yi. In zaka kishi kuma ka kishi da kishin wa'annan, ka kishi saboda baya son Allah, baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan ka kishi saboda baya son addini, saboda fasiki ne, saboda ba ruwansa da musulmi, idan kai haka nan ma ka zama mumini. Don manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'da lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman. Wanda ya so wani don Allah, ya ki wani don Allah, ya bayar don Allah, ya hana don Allah, wannan ya cika imani, imanin sa ya zama cikakke. To son ka don Allah, in ka saboda Allah, bayarwanka don Allah, in ka hana ma don Allah ka hana, shikenan ka zama mai cikakken imani. To wannan shine hakikanin soyayya. Ina son wani don addinin sa, don kasancewansa mutumin kirki, don yana taimakon bayin Allah, to ka so shi don Allah, alaman kai mumini ne. Shine ma'anan wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ka so mutum ba wai kana son sa don wata maslahar duniya ba, in don abun duniya ne da zaran baka bai samu ba sai ka ga kiyayya. Yanzu ne soyayyan da ake na siyasa, duk maza rayuwa ne ka lura. Mutum yana son wani saboda wata gata da ya samu, ko wani alheri, da zaran bai bashi ba kuma sai dawo yana zage sa, shikenan sai ya zama dan adawansa. To kaga wannan ba soyayya ce ta tsakani da Allah ba. To mu'mine soyayyan da ake son su yi, soyayya ne ta tsakani da Allah, wato ba sai ya maka zaka so shi ba, in bai maka ba ma zaka so shi, saboda imaninsa da son da yake wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan yace wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa fi an-nari. Sannan haka nan kuma yaki ya koma cikin kafirci, yaji baya son koma cikin kafirci, kamar yanda yake kin a jefa shi a cikin wutan jahannama. Wato mutum yaji baya son kafirci, yana son imani a cikin zuciyarsa, baya son bayan yayi imani yayi ridda, kamar yanda baya son aje a jefa shi a cikin wutan jahannama. Wannan ruwayan haka tace wa an yakra an ya'uda fil kufri kama yakra an yuqdafa fil nari. Wata ruwayan wa an yakra an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakra an ya'uda abunna an yuqdafa fil nari. Wato yaji baya son ya koma kafirci bayan Allah ya tsamo shi daga kafirci, kamar yanda baya son aje kashi a cikin wutan jahannama. Wannan shine mumini. Mun karanta a dokuwar kissa na hadisin abunnan Hirakla, inda ainihin yake tambayan su ainihin sahabbai cewa shin akwai wanda in ya karbi addinin musulunci yake barin addinin saboda baya son addini, ba don wani abu na duniya ba, suka ce babu. Yace to wa hakaza, haka nan imani yake, idza khalaqa bashashatul quluba, in haskensa ya cuɗanyi ainihin zukata, sai mutum ya ji baya son kuma ya fita daga imani, ya fita daga musulunci gaba daya. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فأولئك هم الراشدون. فذاك الله تعالى يا صومكم إيماني يا قواتا شيء أتكين زكاة وأن سني حقيقة للمؤمنين كذي كان أصن إيماني كذي إيماني يا زمان أدو أتكين زو تيركا. فالله تعالى شيء وأن سنيك إيمان كافرتي متيدي بها صن كافرتي ba son fasikanci ba son sabon Allah. Allah ta'ala ce ulaika hum rashidun, wannan sune shiryayyu masu irin wannan dabi'a, sune shiryayyu. Imani ka ta ya cika zuciyanka har ya zama ado a zuciyanka, ma kana walwala kana jin dadi da shi a zuciyanka. Sannan baka son kafirci kwata kwata, baka son fasikanci, baka son sabon Allah, to wannan kane shiryayye. To shine ma'anan mutum yaji baya son ya fada cikin kafirci kamar yanda baya son wato ainihin a jefa shi a cikin wuta. Ba wanda yake son a ɗauke shi a koma shi a cikin wutan jaha, a cikin wuta a nan duniya ma. To haka nan kuma mutum ya ji baya son kafirci kwata kwata. Kenan wannan hadisi yana nuna mana imani baya tabbata sai ka so Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, alamomin kuma mun faɗa. Sannan imani baya tabbata sai ka so ɗan uwanka musulmi, innamal mu'minuna ikhwatun. Imani baya tabbata har sai ka ji baka son kafirci a zuciyanka. In kana son kafirci da kafurai, to wannan kuma alaman baka da imani ne. Shi yasa Ubangiji ta lace, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman wa ayyadahum bi ruhin min. Bazaka samu mutane wadanda suka yi imani da Allah da ranar lahira, sannan ya zama suna son wani wanda ya bauɗe wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Mutum ya yi imani da Allah da ranar lahira, ga wani kuma ya bauɗe wa Allah, ya yi wa Allah tawaye, ya yi wa manzon Allah tawaye, kuma ya je yana son sa, a wannan baya haduwa. Wato son Allah da son maƙiyin Allah ba sa haduwa. Son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa haduwa a zuciya guda ɗaya. Kuma Ubangiji ta lace, ko da iyayensu ne, ko ƴaƴansu, ko ƴan uwansu, ko danginsu, duk wanda yake son wani, kuma alhalin mutumin nan baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, baya son Allah, baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan alama bai da imani ne. In dai mutum ya yi imani da Allah da ranar lahira, to ba zai so kafurai waɗanda su kuma maƙiyan Allah ne, maƙiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Kuma ko da baban mutum ne, ko mahaifiyarsa, ko ainihin ɗansa, ko ɗan uwansa, ko wani daga cikin ƙabilarsu, ko danginsa, ba za ka samu wannan ba. To sahabbai sai gaba ɗaya suka gujewa wannan, suka yi wa ainihin iyayensu tawaye, suka riƙe addinin musulunci, kai har suka yaƙi iyayensu da ƴaƴansu da ƴan uwansu a wurin jihadi, suna neman su kashe su. To sai Allah ta'ala ya ce, ulaika kataba fi qulubihimul iman, wa'innan su ne wanda Allah ya tabbatarwa imani a cikin zuciyarsu, kuma wa ayyadahum bi ruhin minhu, Allah ta'ala ya ƙarfafa su da hasken imani daga wurinsa. Kaga su ne sahabbai. Mutum ya ɗauki takobi, ɗansa ne a wurin yaƙin da babansa, amma in ya samu zai iya kashe shi. Sun yi wannan gwagwarmayan. Su kafuren idan sun ga iyayensu sai su dinga ƙuya, su kuma iyayen suna neman ƴaƴansu waɗanda ba su musulunta ba su kashe su. Idan iyayen ne kafuren, in sun ga ƴaƴansu suna kaucewa, su kuma ƴaƴan suna neman iyayensu kafuren su kashe su, ƴaƴansu daga cikin musulmi. To daga musulmi ya ba da rayuwarsa gaba ɗaya, haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi. Ka so Allah, ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan ka so muminai bayin Allah na gari, muminai musulmi, duk musulmi ƴan uwanka ne, kana son su a zuciyanka, to wannan shine ka zama mai cikakken imani. Amma baka son Allah, baka son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko baka son muminai, wannan alama baka da imani ne. Ko kuma ka maida al'amarinka zuwa ga kafurai, su kake so. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum, duk wanda yake jibinta al'amuransu yace yana son su, to yana tare da su. Faman tashabba bi qaumin fa huwa minhum, wanda yake kwaikwayon kafurai su yake so, suna burge shi, Allah zai tashi tare da su ranar alkiyama. Kuma almar'u ma'a man ahabba yawm alkiyama, manzo Allah ta sace, mutum yana tare da wanda yake so ranar alkiyama. In kana son arne kafuri shi kake so, to Allah ta'ala zai tashi ka ranar alkiyama. Kada ziyaza ta zo ta halaka ka ta ce maka babu bambancin addini. Akwai bambancin addini tunda musulunci ya zo ya bambanta addini. Da gaba ɗaya bautan gumaka ake, musulunci da zai ce a dawo kan addinin musulunci, akan tauhidi. Daga nan aka samu bambancin addini, kuma har duniya ta tashi akwai bambancin addini. To kar wani ya zo ya ruɗe ka ya kwashe maka imaninka ya ce wai babu bambancin addini, akwai bambancin addini. Musulmi ba ɗaya yake da wanda ke kafuri ba. Musulmi ɗan uwanka ne, akwai soyayya da ƙauna a tsakaninka da shi. za ka yi abin nan koyi da ɗabi'unsa irin na addinin musulunci, kafiri kuma ba dan uwanka ba ne, ba ka tare da shi. In ka ce kana tare da shi kuma kana son sa, to Allah ta'ala zai tashe ka tare da shi ranar alkiyama. Don manzo Allah ta sama haka yace, almar'u ma'a man ahabba, mutum yana tare da wanda yake so ranar alkiyama. Abu Sa'id al-Khudri lokacin da aka faɗi wannan hadisi yace, wallahi ba mu yi farin ciki ba bayan kasancewar mu musulmi kamar yanda wannan kamar randa muka ji wannan hadisi. Mutum a sai yana tare da wanda yake so ranar alkiyama, idan kana son mu'mine kana tare da su, in kafure ne kana tare da su. Yace wallahi inni uhibbu Allah wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum wa illam amal bi amalihim. Yace ina son Allah, ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ina son Abu Bakr da Umar, kuma ina fatan Allah ya tashe ni tare da Abu Bakr da Umar ranar alkiyama koda ban yi aiki irin nasu ba. Shikenan ka gama kenan, ka so mu'mine bayan Allah na gari Allah ya tashe ka da su, in ka so kafure kuma to ka sani sai Umar ku ɗaya ne. Haka Qur'ani ya faɗa, haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar. Ubangiji ta'ala ya ƙara mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana tsoron Allah, ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantanta. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.